Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, kamar yadda aka saba, za a iya jin mu kai tsaye a tashoshin radio na Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro, assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Wasu a Niger suna cewa magoya bayan shugaban kasar Muhammadu Isufu da yake cikin yan takarar shugabancin kuma suna zama kaman suna zaman makoki, amma masoyansa na cewa
ba mu iya cewa muna zaman makoki, su ma sun faɗi abin da sun kaga dama na tunda shi in ka ba mutum kashi ba ka hana mai kuka. Karan 2% ɗin da ya samu wayan ga jam'iyoyi na adawa ya an ka haɗa su ba su kurkun iso ba.
To ita kuma matar gwamnan Bauchi wasu fursunoni ta ce ta da suka kasa biyan wasu kuɗi na diya ga dalilin shigar su harkar.
Laifi ne na yi ta sata wanda na bi abokanai suka sa ni cikin wannan kuncin rayuwa. Ban taɓa shigowa wannan gidan wakafi ba. This is my first time na shigowa. Na yi ilimi na zamani sosai ma. Na gama a nan Federal Polytechnic, ina da diploma.
To bayan wannan za mu ji kuma rahoton gangamin da 'yan izala suka yi a Najeriya na shelar boko halaliya saɓanin 'yan ta'adda. Akwai shirinmu na rashin tayi. Haka kuma sakonninku na wayar tarho shi ma yana nan tafe. Yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ma sauraro, ga kuma labaran. Ma'aikatar kudin Najeriya ta ceto wa gwamnati miliyoyin nairori a bayan da ta hana ma'aikatan bogi fiye da 20,000 samun albashi daga aljihun gwamnati. Jiya Lahadi, ma'aikatar ta ce ta cire ma'aikatan bogi 23,846 daga samun albashi bayan wani bincike da ta gudanar. Al'amarin da ya samarwa gwamnati naira miliyan 10.5 cikin wata ɗaya. Najeriya ta daɗe tana fama da matsalar cin hanci da rashawa da kuma almubazzaranci. Tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya lashe takobin yaƙi da cin hanci da rashawa bayan ya ɗare kan ragamin mulki a bara, gwamnatinsa ta duƙufa wajen tsuke bakin aljihun gwamnati ko kuma rage kuɗaɗen da gwamnati take kashewa maimakon koran mutane daga aiki domin taimakawa wajen tunkarar rikicin tattalin arziki mafi muni da Najeriya ta gani cikin shekaru da dama.
Bangarorin ƙasar Siriya suna zargin junansu da laifin keta ƙa'idar jejeniyar tsagaita buɗe wuta wadda aka ce tana ƙasa tana dabo. Kamfanin dillancin labarin Faransa ya ba da labarin cewa ƙasar Rasha ta zargi ƙasar Turkiya da laifin keta ƙa'idar jejeniyar har sau tara. Haka kuma tun lokacin da aka kaddamar da amfani da ita a ranar Asabar, kafofin yaɗa labarin Siriya kuma sun yi ikirarin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun harba igwagwa guda biyar daga tsaunukan da suke kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya zuwa yankunan alƙaryun lardin Latakia. Haka kuma ministan harkokin wajen Saudi Arabia Adel Jubair ya yi zargi da gabirnin Riyadh cewa sojojin Siriya da na Rasha sun keta ƙa'idar yarjejeniyar ƙasa da awa ɗaya kafin a kaddamar da amfani da yarjejeniyar a ranar Juma'a. Bai ɗaya, wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi na'am da ita. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ce Amurkan za ta iya ƙoƙarinta ta ɗauki mataki domin ganin ɓangarorin na Siriya sun mutunta ƙa'idar yarjejeniyar.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS sun ƙaddamar da tagwayen hari a yammaci da gabashin birnin Bagadaza jiya Lahadi, suka kashe mutane da dama a wani harin bazata. Wasu masu harin ƙunar baƙin wake guda uku da wasu 'yan bindiga cikin motar a korukura ne suka kutsa Abu Ghraib, kimanin kilomita 25 yamma da cikin garin Bagadaza. Sa'o'i bayan haka ne wasu masu zazzafin ra'ayi suka kai tagwayen hari a unguwar 'yan Shiya ta Sadar, suka kashe aƙalla mutane 24. Nan da nan aka tura sojojin Iraq zuwa unguwar da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da kuma jami'an gwamnatin Iraq suke. Aka sa jami'an tsaron cikin shirin kuta kwana sosai.
Yan takarar shugabancin kasar Amurka sun dukufa wajen yakin neman zaben da za a yi gobe Talata idan Allah ya kai mu zaben da ake cewa Super Tuesday domin jihohi 11 ne za su yi zaben. Waɗannan jihohi su ne ke wakiltar rubi'i ɗaya na wakilan da ɗan takara ke bukata wajen babban taron jam'iyyun Democrat da kuma Republican da za a yi a watan Yuli idan Allah ya kai mu domin samun jam'iyyun su tsayar da su yan takarar a zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba in Allah ya kai mu. In baicin jihar Texas, masu lura da harkokin siyasa Amurka sun yi hasashen cewa rikakken attajirin nan Donald Trump shine ke kan gaba a wajen farin jini. Ta bangaren jam'iyyar Democrat kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ita aka yi hasashen za ta zama zakara a jihohi 11. Yanzu haka dai Hillary Clinton tana murnar gagarumar nasarar da ta samu a jihar South Carolina. To labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Wasu a Niger fa suna cewa magoya bayan shugaba Muhammadu Isufu wanda yana cikin 'yan takarar Niger din na shugabanci sun yi kamar suna zaman makoki in ka gansu jigon-jigon kamar yadda Haruna Mamman Bako ya gaya mana.
A jihar Tawas jamhuriyar Niger inda dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Muhammadu Isu ya samu sama da ƙuri'u 900 ana iya cewa shekar magoya bayansa bata cimma ruwa ba, amma a cewar ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar PNDS tarayya na birnin Ƙonni Alhaji Umaru na Mesaje.
Kasan shi dan Adam abinda kaga ka samu to shi ya zama alheri gare ka.
Dan takarar ku bai samu kashi 50 cikin 100 ba, ana ganin kun yi slow sosai wadannan suna ci abin ya koma kamar zaman makoki.
Mu sai mu gode ma Allah, mu Alhaji Haruna ba mu iya ce ma shi ba mu iya ce muna zaman makoki, su ma sun faɗi abin da sun kaga dama na tunda shi in ka ba mutum kashi ba ka hana mai kuka. Wayanga jam'iyoyi na adawa ya an ka hada su ba su yi kurkun iso ba. Lalle mun so mu samu ƴan kukawo, to Allah bai yarda ba haka ya zama alheri gare mu.
To waɗansu suna cewa ai a nan musamman jihar Tawa an shirya wani katahwaren biki radda aka bada wannan sanarwar kuma jama'a sun hito da kayayyakin shagulgulla a birnin Tawa amma sai suka koma gida kawuna soke.
Haka ne kamar yadda nace maka, kai bawa na Allah ba kai ka ba kanka ba, Allah ka baka.
Waɗansu suna cewa wannan sakamakon da munya-munya ne an ka same shi tunda waɗansu suna cewa inda sun ka je ƙuri'a an ce ba a ga ƙuri'a ko guda ba tasu.
Ka san shi dan adawa ko da yake ɗan adawa suna sun ka tara ai mu mun yi adawa, amma ba mu taɓa ciya ai mu na swata ƙuri'u ba. Su mantowa ta gare su, su swace-swacen da suka yi na ƙuri'u irin wanda sun kai zaman yi, mu ba mu iya shi ba, ba shi na muka ba.
Yanzu sun ce da ɗan takarar su sake shike, to da wuya a dafsa da shi.
Da wuya a dafsa da shi? In sake shike kenan su ba su yarda da Allah ka komai ko.
Shi ko Alhaji Sara'u memba a committee gudanarwa na jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Ahmadu a bangaren jihar Tawa cewa yi
sai mu ce mun gode Allah na zuwa dan takarar mu yanzu na biyu. Farko ai shekarun baya da an kai can mu na uku ne, sai yanzu ga tahiya ta kama kowa ya tabbatar da fatin mu kenan yana ci gaba ba baya ya kai ba.
Kamar yanzu shi na tsare kuma ga aza atiya takara zagaye na biyu, wasu na ganin ba zai kai labari ba.
To insha Allah mu ba mu magana mu ce ba zai kai labari ba, don in Allah ya yarda, in Allah ya kaddarci an sako shi, kai hamma ba a sako mai girma Hamma Ahmadu ba, insha Allah za mu taka rawa gani cikin wannan kasa ta Niger, don ƴaƴan Niger hankalin su ya dawo ga mai girma Hamma Ahmadu. Jam'iyoyi na fatutuka duk ka'idodi da alƙawarukan da sun kai tsaye sun ka dauka sun yi tsaye wuri guda cik ba su saba muna ba.
Haruna Mamman Bako, birnin Ƙonni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙonni a jamhuriyar Niger.
To ita kuwa matar gwamnan jihar Bauchi wasu fursunoni ta saka ko kuma ta cece su daga kasa biyar harajin da aka dora musu bayan laifukan da suka aikata kamar yadda suka bayyanawa Abdulwahab Muhammad wakilin mu a Bauchi.
Sunana yaya baba, abun da zan bayyana in ce Allah saka kuma ubangijin Allah ya kare mu da tsautsin da zai sake aukowa a kanmu.
Sunana Nuhu Manase. Laifi ne nayi ta sata wanda na bi abokane suka san cikin wannan kuncin rayuwa ban taba shigowa wannan gidan wakafi ba. This is my first time na shigowa. Na yi ilimi na zamani sosai ma. Na gama a nan Federal Polytechnic ina da diploma. Na gama tun 2012. Gaskiya na koyi babbar darasi. Na ga rayuwa, na ga me yanci da rashin yanci da kuncin rayuwa da cin gaba.
Wasu mutane kenan daga cikin guda 40 da suka samu yanci daga gidan kurkuku a bayan da matar gwamnatin jihar Bauchi Barista Aisha Muhammad Abubakar ta ziyarci gidan yarin Bauchin. Na tambayi barista Aisha dalilin ta na samun da ƴanci wa mutanen, sai ta ce
na tuna lokacin da muka zo campaign shekaran da ya wuce. Allah ya bani dama na zo nan, da kuma na zo nan na ga yanayin da prisoners din nan suke. Shine na masu alƙawari, na ce masu bayan zaben mu da yardan Allah zan zo duk abubuwan alƙawari da ya kamata a masu zamu masu, inda yake mun san cewa kaddara ne kawo wa'insun su. To ya kamata a ce wai ka a bar su haka nan kawai, ya kamata a ce a taimake su, su ma mutane ne, kuma in aka ba su dama za su zama mutanen kirki, abu da muke aiki kenan.
Shugaban gidan yarin Sidi Muhammad ya ce sun ja kunnen waɗanda aka sallama da cewa sake dawowa gidan kurkukun ba zai yi musu daɗi ba.
Mun ja kunnen su cewa dawowa nan ba zai zama musu da dadi ba, da alheri ba, tunda sun samu taimako, an ba su sun fita, kuma an ba su tallafi abinda za su abin nan da shi, sai su ji su zauna su yi kokari su dogara da kai.
Wani mai wa'azin addinin Musulunci a Bauchi, Dr. Zubairu Madaki, shi ma ya gargadi waɗanda suka sami ƴancin nasu.
Babban kiran mu ga waɗanda suke gidan yari shine lalle su yi kokari su ji tsoron Allah, idan sun fita to kada su sake dawowa, su yi iyakar kokarinsu su kauce wa laifin da za su aikata a dawo da su gidan yari. Kuma training din da suka samu da irin tallafin da suka samu, su rike hannu bibiyu su nemi arzikin Allah, tunda arziki a wajen Allah ake nema, rufin asiri ma a wajen Allah ake nema. Saboda haka muna fata za su yi kokari su kiyaye wannan nasiha. Saboda haka barista Hajji Aisha Yami Abubakar, muna miki addu'a ta fatan alheri Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri. Allahumma qdi hawaijana wa yassir umurana wa shara sudurana wa taqabbal du'ana wa amin.
Mutanen da aka sama musu ƴancin dai an samar musu da kayayyakin aiki, wanda kuma suke son zuwa karatu za su samu scholarship domin ci gaba da karatunsu. Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Lallan shugaba dali me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya.
Kungiyar Izala kuwa a Najeriya gangami suka yi mai taken Boko Halal, sabanin yadda ƴan ta'addar Boko Haram su kuma suke haramtawa. Nasiru Adamu Alhikaya daga Abuja gare ka.
Wazin wanda ya samu arantar dubban mutane daga sassan Najeriya daban-daban ya fi mai da hankali ne wajen karfafa tsaro da goyon bayan yaki da masu yi tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa da gwamnatin Buhari ke yi. Shugaban majalisar malamai na kungiyar ta Izala, Sheikh Sani Yahaya Jinger, wanda ya saba da gargazar akidan ƴan Boko Haram, ya ce kungiyar ta ƴan sunna na murna da zaman lafiya da ya fara dawowa musamman ma a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Muna buris da duk wani ra'ayin da zai hana mutum karatu, da haka ba mu da goyon bayan Boko Haram da duk wani wanda zai tare mutum ga karatu, kuma muna kira a tsare ran ɗan adam da lafiyarsa da mutuncinsa da addininsa, kuma a tafiya cikin ƴanci a tabbatar da gaskiya da riƙon amana.
Dattijin kungiyar Sheikh Sa'idu Hassan Jingiri ya mara wa matsayar baya.
Mu so junanmu, mu haɗa kai, mu yafe wa junanmu, mu yi haƙuri da kurakuran junanmu, mu yi don Allah, mu taimaka wa junanmu don Allah, kuma mu yi wa ƙasar addu'a alkhairi. Don nan Allah tabaraka ta'ala ya halicce mu, don haka ba mu da ƙasar da ta kai Najeriya.
Kungiyar ta bakin shahararren malami mai wa'azi Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid za ta ci gaba da karantar da aƙidar gaskiya don yaƙi da gurɓatattun aƙidu da nuna illar ɓarayin biro.
Wanda ya ci kayan mutane ya biya, wannan daidai ne, ya dace da shari'ar Musulunci. Saboda haka wannan kungiya tana goyon bayan wannan. Mun sha jin shugabanmu na ƙasa Sheikh Muhammad Athani Yahaya Jingir ya yi ta ƙarfafa irin wannan tun ma kafin Allah ya kawo Buhari.
Kungiyar na yin irin wannan wa'azi ne a Abuja duk shekara, da rashin kungiyar ƙarƙashin Sheikh Ibrahim Duguri ke tarbar baki.
Alhamdulillahi, kusan zance taron da jama'a suka halatto ya fi duk shekarun da muke a baya. Abinda zai baka mamaki duk da halin da ake ciki na rayuwa da canjin rayuwa, amma ka dubi yadda jama'a suka cika wannan filin da ma wanda ke gaba da bayansa, makil kai kace ba a jin wata matsala a rayuwar nan. Wannan ya nuna kenan cewa jama'a jira kawai suke su ji an dora su akan wani umarni na Allah da manzonsa, su kuma su miƙa wuya su yi da'a.
Taron da ya tashi da batun gidauniyar karasa cibiyar Islama da babban masallaci da kungiyar ke ginawa a unguwar nan ta masu hannu da shuni guzafe, wanda a halin yanzu aikin yayi nisa. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
To Malam Nasiru, kafin mu ci gaba, bari kuma mu shakata. So ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan Washington a gundumar Columbia. Yanzu kuma mu gyara zama ga shirinmu na gaba.
Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Salo Graba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna kan lalubo hanyoyin samar ma matasa aikin yi tare da habaka tattalin arziki ba tare da bata lokaci ba ga yadda firar ta ci gaba.
To shawara dai na farko da yake gwamnati, Allah ya sa, Allah ya kawo mana gwamnati da muke ganin akwai adalci a kanta,
insha Allah.
Don na farko kin ga na magana vocational centers da Buhari ya ce a kawo, abun da ya kara kashe vocational centers dama shine wannan disparity tsakankanin HND da degree. Mutum ne yaje
bambanci
din nan, don mutum ne yaje misali mechanical engineer a HND, aka bashi all the technical experience da komai a polytechnic, ya fito ka nuna masa da cewa wanda ya BSc engineering ya fi shi. To wannan abubuwan yasa da yawa mutane suka fara jaye kan interest din su akan wannan layi. So wannan
polytechnic din, wato makarantar kimiyya da fasaha,
duk kin ga kasashe da suka samu ci gaba, idan ka zo da takardunka degree guda 10 ka zo nema aiki, duka za su aje ne gefe,
insha Allah.
Sai su nemo takarda da za ta iya baka wani creative advantage over saura, sai a baka aiki. Yanzu haka shike faruwa kasashe suka ci gaba. Akwai wani tafiya da nayi zuwa China a Guangzhou, a duk kowane layi da zaka ga mutane na sai da waya ko wata na'ura ko wani abu, wallahi idan ka shiga ciki mini factory ne. Sai na kula da cewa duk wanda ke da mini factory zaka ga ma'aikaci ne ko na ZTE ko na Wawi, sai a ba su advanced training, za su iya zuwa su buda. Shi za ya ga an kawo waya a ce wani China, wani mai kyau, wani mara kyau, sun bari kowa zai iya competing ya iya irin nashi. Dole a ce ga wani kusa da fake, ga original da sauransu, har da advanced regulator su za su yi maganin wannan.
So shawara ta halinta,
kasuwa ta halinta. Na farko shawara, so abun nan da wannan magana, abun da aka yi magana harakar vocational ba karamin taimako za ta yi ba game da ayyukan hannu da sauransu a ƙasar nan. Bale yanzu da muke ƙasar mu ba hanya, ba gidaje, ana magana ba housing, ba sauransu. So idan za a invest in infrastructure, muna buƙatar a lot of vocational trained staff. So abu ne da zai ta, na farko kenan. Na biyu kuma, gwamnati ta tabbatar da cewa ta ci gaba da hura ma manya-manyan kamfanunuka wuta akan da cewa su dinga training mutanenmu. Ba wai dole sai in ka ɗauki mutum 100 ba, ka ce wai yayi maka aiki wanda ba zai samu skill training ba, dole ka bashi lokaci da zaka iya bashi training, sannan kai graduation din shi ka bar shi je tashi haraka. Ba dole ka dauki mutum aiki ba ka kai shi inda ba zai benefitin ba daga ba a kore shi. So dole gwamnati sai ta reviewing policy game da ake daukan matasa aiki da ake training din su da sauransu. So National Director of Employment din nan dole gwamnati ta farfado da ita a ga yadda za su dinga checking yadda ake daukan ma'aikata, yadda ake securing, yadda ake training da sauransu. Na uku shine gwamnati ta yi kokari ta ba da karhin ta sosai game da ilimi na ICT na harakar kimiyya. Wannan duk duniya hanyar sadarwa duk duniya ba inda ake daukan matasa aiki da mutane a duniya game da wannan hanya ta sadarwa yanzu. Richest mutane a duniya idan kika je kasashen America, China, zaki ga mutane da suka invent suka kawo wani abu game da harkar sadarwa. So abu ne da zamu iya tapping into don saboda mu taimaka ma yaran mu tun daga kasa har zuwa gaba. Na hudu shine harakar wannan kimiyya sai mu je mu hada ta da gefen security. Idan muka ba yaran mu training mu insisting an dauki isassu a saka su a wuraren tsaro harakan police da military da sauransu don saboda mu samu tsaro. Don idan aka ansu misali trillion guda da wani ya sata aka ce za a invest in misali a security a Nigeria, za a dauka mutum 300 a police ko 200 a military, navy da sauransu, ya zama na kasa ta samu tsaro, sannan kuma a ci gaba da zaman lafiya. Don in ba mu same shi ba akwai matsala a kasar nan. So kamar yadda muka gani in dai gwamnati za ta bi cikin irin wuraren nan ba kada, sannan kuma a budget na Nigeria dole gwamnati ta gyara nawa ne ake kashewa a cikin agric da education. Waɗannan abubuwan guda biyu kaga agric zai muna diversify, ba za mu rely a mai ba. Don kamar yanzu dan arewa shi ma yana cewa shi ma yanzu is from Northern Delta tunda an ga mai. So zuwa gaban umman ma ya karu zai sake makin din mu zama more lazy mu kara zama. So dole ne mu koya mu mutane harakan noma. Akwai agro allied businesses wanda ke da kasuwanci na alakan noma, ba dole sai ka je ka yi shuka ba ka kawai. Akwai sana'o'i da yawa kashi kashi duk a duniya, kamar yanzu a Malaysia GDP na su wurin 40% daga agric ne. So dole sannan dole sannan ya Malaysia kenan wanda muka ba su irin manja suka je suka shuka suke manjan ma yanzu. Yawa so kaga yawa to ta investing sosai game da wannan, don saboda ya zamana kowa a Nigeria ya zamana compulsory duk jaha gwamnati za ta yi policy da za a ba da target na production na wasu abubuwa da ake shuka a kowace jaha. Zaki ga kowace jaha za ta iya ciyar da kanta, za ta iya ciyar da makwabta, za ta iya fitar da shi a haka cikin lokaci kadan za a fara cewa kasa alhamdulillah.
To comrade Kabir, bari mu dawo gare ka mu samu shawarwari bangaren irin rawar da kungiyar kwadago za ta taka da kuma waɗannan kungiyoyi da kuke kafa yanzu na haɓaka matasa.
Shawara na daya, kinga dole ne ya zama wajibi gwamnati ta duba wato harka na daya shine na tsaro, saboda duk tabarbarewar arzikin kasar nan ya dangantaka akan harkar tsaro. Ma'ana shine gwamnati ta duba matasa. Kinga yanzu kaman Borno akwai matasan da ake ce musu civilian JTF. Wannan yakin da kika ga ake tai da Boko Haram da shauransu, ina jin role din da suka yi playing to wani sa'in ina jin suna kusan hannun sauku ne da jami'an tsaro. Gwamnati sai ta inganta matasa wato daga kan grassroots, daga kananan abin nan kinga kaman barayin wato shanukan nan da shauransu, diddai wa'annan matasan da su ake ta amfani. To gwamnati sai ta duba in an tashi kaman misali diban jami'an tsaro ko wani abu a dibe su. Abu na biyu kinga masana'antun nan irin su textile companies, abin da ya shafi wato wannan ma'adanan kasan nan da ake tona na zamfara da shauransu, duka wannan gwamnati ta yi kokari ta mai da shi kaman vocational center yadda za a debo matasa a sa su a cikin wannan harkoki su taimaka wa gwamnati su ma su yi dogaro ga kansu. Kinga kaman misali muna da makanikai kaman yadda ake bada misalai Sadiq yake maganin China da shauransu, ai kaman yadda kike ganin roadside makanikan nan ne, makaniki ne zai je bude workshop da shauransu, kayan kudin sufanu da shauransu bai da shi. Kinga anan gwamnatin ta bunkasa irin wa'annan abubuwan a samu gurin da za a dinga ba su tallafi, sai a maida abin ya zama kamar modern abu wanda za a taimaka musu. Sai a zo kuma gefen wato ma'aikata, dan babban cin hanci da rashawa a Najeriya da ake samu gwamnati da magana dalilin rashin tabbatar da ingantaccen abin da ya wadata ne wa ma'aikaci. To abu na biyar shine gwamnati ta yi kokari kamar yadda shugaban kasa a kulliyomin yake faɗa maganan ba wa ƙananan hukumomi cin gashin kansu din nan shine babban muhimmin abu. Yau idan aka ba wa local government wato ƙananan hukumomi cin gashin kansu akwai wato karkara karkara da kika sani wallahi wani ma bai san waye shugaban kasa balle gwamnati. To kin ga waɗannan mutanen su ne suke kusa da gwamnati ba sai sun je wai aikin gwamnati ko na abu ta harkan noman nan ta harkan a musu ayyuka shi kansa shugaban kasan zai samu sauki ba komai sai an tsaya ana jiran shugaban kasa ba chairman din local government ɗinka shi zai je aiwatar da wannan ayyuka saboda kuɗin nan ina mai tabbatar miki ajiya mana mun yi wato bincike mun lura cewa duk ƙananan hukumomi a Najeriya mafi kankanta suna daukar naira miliyan 260 kowanne wata ɗaya wannan shine abin monthly allocation na kowace local government mafi kankanta. To kin ga a yau shi yasa shugaban kasa yake ta nana ta cewa yana so ya ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu ai abu ne na doka dama constitution din ƙasar nan ta ce muna da wato harkokin gwamnati kashi uku ne mataki ɗaya ɗaya ne zuwa uku daga local government zuwa state zuwa federal. To saboda haka duk waɗannan abubuwa mutane kamar yadda ita Hajji Aisha take faɗa ne komai sai mu taru mu ce wai sai gwamnati kamar yadda Sadiq yake faɗa da yaje China kin ga ya ga wasu abubuwa da ba gwamnati bane. To yau in ka inganta wannan ƙananan hukumomin ka bar su da ƙananan hukumomin kai kanka shugaban kasa sai dai kai dealing da national projects suke gaba kin ga aiki ya masa sauki haka gwamna shi kuma satan nan kuma za a dena shi.
Jama'a saboda karancin lokaci za mu tsaya nan da yardar Allah za mu kawo ƙarshen tattaunawar makon gobe a madadin baki mu Comrade Nasiru Kabiru da Sadiq Sulaisani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da wakiliyar mu Madina Dauda ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya.
To kafin mu koma ga labarai a takaice to bari mu je ga wannan sako da kuke bar mana ta wayoyi.
Assalamu alaikum da radiyo murya Amurka mai wannan magana ni ne Halilu Dan Niger daga nan Najeriya wani Delta State. To gaskiya yau sai mu ce muna yi ma Allah godiya da Allah ya sa an kai ga tsangaren Nigeria an kai shi lami lafiya an ka kare lami lafiya an ka hadu suka makur lami lafiya Allah shi gwada mana wannan mai kai shi lami lafiya ya hoshi lami lafiya. Kuma ina kira ga yan Niger duk wanda Allah ya sa ki su yi hankuli duk mu da mu sai da yan Niger sai ne. To wanda Allah ya ba ayankuri hakan nan Allah ya so gaskiya muna ina nuna godiya ta gaskiya abu yayi mun gode mu Allah ya kamata in ga su bi wannan zabi na tafi don tunani da Allah komai suka yi duk inda kaga ayi sa mutum biyu da ili to dole an kai sai wani ya hita to ya kamata in ga don da Allah ya ba mu kai ma mishi shi gina mana kasa shi mu kai ma kama shi gina mana kasa shi gina kasa mu nagode sai anjima.
Yanzu kuma ga Juma'a Ali ta dawo da labarai amma a takaice.
Ma'aikatar kudin Najeriya ta ceto wa gwamnati miliyoyin narori a bayan da ta hana ma'aikatan bogi fiye da 20,000 samun albashi daga aljihun gwamnati. Jiya Lahadi ma'aikatar ta ce ta cire ma'aikatan bogi 23,846 daga samun albashi bayan wani bincike da ta gudanar. Al'amarin da ya samarwa gwamnati naira miliyan 11.5 da rabi cikin wata ɗaya. Najeriya ta daɗe tana fama da matsalar cin hanci da rashawa da kuma almubazaranci. Ɓangarorin ƙasar Siriya suna zargin junansu da laifin keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wadda ke ƙasa tana dabo. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa ƙasar Rasha ta zargi ƙasar Turkiya da laifin keta yarjejeniyar har sau tara tun lokacin da aka kaddamar da amfani da ita a ranar Asabar. Kafofin yada labaran Siriya kuma sun yi ikirarin cewa kungiyoyin 'yan ta'adda sun harba iguwa guda biyar daga tsaunukan da suke kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya zuwa yankunan Alkariyun Lardin Latakia. Haka kuma ministan harkokin wajen Saudi Arabia shi ma ya zargi sojojin Syria da na Russia da laifin keta ƙa'idar yarjejeniya.
To da takaitattun labaran shirin hantsi ya kammala sai an jima da la'asar za a ji abokan aiki da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa saƙon taya murna ga Farfesa Abdullahi Uba Adamu na sashin nazarin aikin jarida na Bayero wanda aka bashi shugaban jami'ar National Open University Allah ya taya shi rugo. A madadin shi wanda ya jagoranci shirin Tubahiru Dodone da kuma Juma'a Litattiya na gabatarwa injiniyan mu na yau Charles Saini Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zaman lafiya.